Hausa muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa akai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan a gyara zama domin jin yadda duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi 23 ga watan Fabrairu shekara ta 2020 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jiya Asabar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da gargadi mataki na biyu ga masu tafiye-tafiye akan kasar Japan da Koriya ta Kudu saboda yaduwar cutar coronavirus. Tana kira da matafiya da su kula da yin wato da su kula yayin da suke zuwa wannan kasashe guda biyu. Sanarwar ta ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce an buƙaci matafiya da su kauce wa mu'amala da marasa lafiya su kuma rinka wanke hannayensu domin kauce wa daukar cutar. Lokaci yana ƙurewa ƙoƙarin da ake na daƙile yaduwar cutar coronavirus a daidai lokacin da yawan mutanen da suka kamu da cutar ke ƙaruwa a wajen ƙasar China a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO. Fargaba ta daɗa ƙaruwa jiya Asabar bayan da cutar ke ci gaba da yaduwa cikin sauri a Koriya ta Kudu yayin da ƙasar ta bayyana adadi mafi yawa na waɗanda suka kamu da cutar a rana guda tun ɓullar cutar. A kudancin jihar California wani alƙalin gwamnatin Amurka ya bada umarnin cewar a sake wato ya bada umarnin hana gwamnatin Amurka kwashe mutane 50 da suka kamu da cutar coronavirus zuwa birnin Costa Mesa birnin da ke da kusan mutane 100,000 gobe Litinin za a yi zaman shari'ar. Bernie Sanders mai neman tsayawa takarar shugaban kasar Amurka a jam'iyyar Democrat shine ya lashe zaben fidda dan takara da aka gudanar jiya Asabar a jihar Nevada inda ya fi kowa samun wakilan delegate ya kuma karfafa matsayinsa na wanda ke kan gaba. Zaben na jihar Nevada shine irin sa na uku da masu fatan jam'iyya ta tsayar da su takara ke fafatawa domin fitar da dan takarar da zai kara da shugaba Donald Trump a watan Nuwamba. Tun farkon watan nan ne aka gudanar da zaɓukan a jihohin Iowa da New Hampshire. Sai dai ba kamar Iowa da New Hampshire ba waɗanda ke da gagarumin murnin jayan al'ummar fararen fata. Nevada jiha ce da ke da gaurayen al'ummomi. Rabin al'umma ta fararen fata ne kashi 30 Hispaniyawa, kashi 10 Amurkawa 'yan asalin Afirka, sannan kashi 10 'yan asalin yankin Asiya. Bisa al'adar siyasar Amurka, sai 'yan takarar da suka fi samun karbuwa sun kara a wasu zaɓukan sharafage kafin a kai ga zaben fidda gwani inda za a fitar da ɗan takara a jam'iyya. Rukunin farko na 'yan gudun hijirar ƙasa Habasha sun koma gida don raɗin kansu daga sansanin Kakuma na ƙasar Kenya wannan makon. Yawancin 'yan gudun hijirar da suka koma gidan sun fito ne daga yankin Habasha da Somalia. Yawancin sun kauce wato sun kasance suna hijira ne har zuwa shekaru 12. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar da rahoton cewa sama da rabin waɗanda suka koma ƙasar su mata ne da ƙananan yara, ciki har da wasu da aka haifa tare da renansu a sansanin Kakuma. Mai magana da yawun hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Shabiya Mantu, ta faɗa muryar Amurka cewa 'yan gudun hijira sun guje wa tashin hankali da rashin zaman lafiya a ƙasashensu, amma yanzu yanayi ya sauya.
It means that conditions have changed and that you're ready to go back home and return back to your country, to your community. So it's quite a big.
Tace yana nufin yanzu yanayi ya canza kuma sun shirya koma gidajensu da kasashensu da ma'al'ummominsu. Saboda haka wannan babban al'amari ne, yana da muhimmancin gaske. Manta ta ce hukumar su tana sa ran mayar da sauran 'yan gudun hijirar Habasha sama da 4,000 daga Kenya da kuma wasu 500 daga Djibouti cikin wannan shekarar. Jiya Asabar Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wani rahoto wanda ya nuna adadin mutanen da suka jikkata cikin shekarar 2019 sanadiyar yakin Afghanistan. Alƙalamin rahoton sun yi nuni da cewa sama da farar hula 3,400 ne suka mutu, sannan wasu 7,000 suka ji raunuka a bara kadai. Mataimakin babban jami'in majalisar ta UNAMA da ke ƙasar ta Afghanistan ya ɗora kashi 49 cikin 100 na wannan ta'asa akan ƙungiyar Taliban da mayakan ISIS. da kuma sauran kungiyoyin da ke dauke da makamai yayin da kashi 43 cikin 100 kuma aka dora shi akan dakarun da ke marawa gwamnati baya ciki har da na Amurka sauran kashin kuma an dora akan waɗanda yaƙe-yaƙe ya ritsa da su ta hanyoyi daban-daban da kuma sauran tashin hankulan da ƙasa ke fama da su daga ƙarshe Sudan ta kudu ta bude wani sabon babi a jiya Asabar bayan da bangarorin da ke hamayya da juna suka kafa gwamnatin haɗin kai matakin da masu lura da al'amura da dama ke fatan ya dore kwana guda bayan da shugaba Salva Kiir ya rusa gwamnatinsa an rantsar da shugaban yan adawa Riek Machar a matsayin mataimakinsa tsarin da har sau biyu ana bi amma yake rugujewa yayin da bangarorin biyu ke tafka fada wanda ya zuwa yanzu ya yi sanadiyar mutuwar mutum kusan 400
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOE Hausa. Kasuwa a kai miki dole.
Masu sauraron wannan shirin mai tarin albarka na kasuwa a kai miki dole. Yau dai muna kasar Kamaru anda za mu tattauna da ƴan kasuwarmu musamman anda suke saro kayayyakinsu da kuma irin yadda suke siyarwa kwastomomi da waɗannan kayayyakin da suke sarowa musamman kayayyakin masarufi. Yanzu dai na haɗu da wata ƴar kasuwa mai suna Halimatu Sadiya. Assalamu alaikum malamin Halima.
Wa'alaikumussalam.
Gashi naga kina sayar da kayayyakin su dan rogo, dankalin turawa da kuma plantain. Shin nawa ne kuke sayar da waɗannan kayayyaki?
Na sayar da shi akwai kashi da muke sakawa da ka akwai dala 100 akwai dala 50.
Daga ina kuke samu irin waɗannan kayayyaki kuke kawo nan birnin Douala?
Ƙauyen ba kusan mu ke tafiya mu je mu sayo don mu sayar hannun mu ma mu ɗan samu ɗan riba a kai.
To yadda kike tafiya ke da kisiyo na shin akwai waɗansu matsaloli da ke fuskanta musamman na kan shiga waɗannan ƙauyuka?
Akwai matsaloli sosai domin hanya ma wani sa'in hanya ma ba ku kyau. Kuma wani ma sa'in ana tsarewa a tambaye mu kuɗi a duk abubuwa haka.
Shin kina da wani kuka da zaki miƙa wa gwamnatin ƙasar Kamaru wajen ganin sun taimaka muku?
Kuka kam ai ba zai ƙare ba. Kullum muna da kuka gani da hanya ma a gyara mana kuma da su masu fitinan mu a hanya wajen mun sayo kaya su dinga damun mu. Biya su komai da komai da matsaloli kan ba rasawa iri-iri ma.
Yanzu kuma ina shagon Hajiya Rakiya wanda take tsarin kayayyakinta daga kasashe daban-daban na nahiyar Afirka. Assalamu alaikum Hajiya Rakiya.
Wa alaikum salam.
An shigo shagon ki na ga kayayyaki zannuwa mayafai da takalma man shafawa da sauransu. A ina kike saro irin waɗannan kayayyaki kuma ke zuwa kina zuwa a cikin wannan shagon naki?
Ina saro wannan kaya daga Najeriya, Kotonu, Lome, a can muke sassarowa.
To kayayyakin da kuke saro wannan kuna ganin kuna samun ci riba da kwastomomin ku?
Alhamdulillah akwai riba ɗan daidai. Akwai yanda muke sarowa can mu ma mu zo mu sarar wa 'yan kasuwa a nan waɗanda suke sara a wajen mu. Muna da kwatanta da riban daidai da yanda za su samu mu ma za mu samu.
Kudin Kamaru ko kudin Najeriya?
Kudin Najeriya.
To kamar na Kotonu nawa ne kuke saro wayannan zannuwa da nake gani ga su a hannuna?
To zannuwa Kotonu muna sara jaka 10, akwai jaka 20, akwai 25, akwai 22 suna nan dai hawa-hawa ga su.
To kwastomomin ki ba sa ganin cewa kaman kina tsawala musu farashin yayi wato ba su iya siya ba?
A'a, ba na samun matsala ta nan tare da su domin nima ina yi musu rangwame yanda su ma za su samu ɗan abu a kai nima in samu abu a kai.
To wannan kasuwa da kike yi yana rike ki kina samun biya wa yayinki makarantu kamar yanda ake biyan kudin school da sauran su kuma
alhamdulillah muna samu yana taimakawa ina biya wa yara school to alhamdulillah
to yanzu menene irin wahalun da kike fuskanta a yayin da kika yi wannan tafiya domin sai waɗannan kayayyaki
eh to akwai wahala a hanya game da da duwani da sauran su da sojawa duk suna nan dai kowa yana so ka bashi abu in ya ga kaya bare kaya yewa a tamfa suka bude so ga tamfani suna so su ma a basu abu sa'annan a barka ka wuce
menene kukan ki ga gwamnatin kasar Kamaru ganin cewar sun taimaka muku
kuka na ga gwamnatin Kamaru ai mana sassauci game da kudin kaya da duwani suke kama kaya shine kukana
to ba ku bukatan wani tallafi daga wajen gwamnati musamman wajen kara hannun jari
muna bukata muna so gwamnati ta taimaka mana game da hannun jarin mu a dan kara mana
yanzu kuma na zagaya ta mahauta anda na sadu da Alhaji Rabiu Ismaila wanda yake sada nama shanu assalamu alaikum
wa alaikum assalam wala hawa
gani a kan teburin ka anda kake sada nama shanu shin wannan nama shanu kana yanka shi ne haka ko kuma kilo kilo kake yankawa
a bana yankawa haka ne ina muna sayarwa da shi kilo kilo ne
to ya customomi nawa nawa ake sayar musu da kilo daya akwai farashin idan mutum zai saya da yawa ne ko kuma a farashin da duk
dai wato farashi duka dai ne da wanda zai saya kilo da wanda zai saya kilo goma duk farashi dai ne sai dai a bambanta abin da aka bambanta akwai nama mai gashi akwai mara gashi shi mai gashi ana sai da shi da ka biyu da rabi zuwa da ka biyu da sexa wato da ka biyu da 700 kenan mara gashi kuma ana sai da shi da ka uku zuwa da ka uku da dala 40 abinda muke sayarwa kenan
to waɗannan shanu a yana daga yana kuke saro su ake kawowa wannan birni na Duwala
eh alhamdulillah ko wanda suke su falake ne masu dauko shanu masu kawo shanu wasu suna kawo daga Baminda wasu suna kawo daga Banyo wasu suna kawo daga Gangare daga dai kasuwanni irin wayannan na arewacin Kamaru nan ake kawo su suke kawo ya wanda da Duwala
to shin customomi suna tururuwa ko domin sayan wannan kayan kasuwar ku
eh alhamdulillah gaskiya ba laifi ana samu ana ci ana saya amma yanzu kasuwan ba kamar da bane saboda yanzu akwai dan matsaloli da yake dan samu a kasar to amma duk da haka dai ba laifi alhamdulillah ana kasuwa
to bayan ka ce ana kasuwa shin akwai waɗansu matsaloli da kuke fuskanta ne a wannan harkokin naku tsakanin ku da gwamnatin kasar
eh to gaskiya ba wani matsala da muke fuskanta a gwamnatin Kamaru don ma mutum ne mai ya samu matsala to sai dai ko magana haraji to haraji kuma wannan ya zama kamar ya wato lalle ne idan kana sai da nama ba ma nama ba da abin da yake sayarwa na kasuwanci zaka biya haraji na gwamnati shine kowa amma ban da wannan ba wani matsala ta
menene bukatun ku ga gwamnati da zaka tayi muku a wannan mahauta naku
eh to babban bukatun mu anan shine kamar dai maganan abatuwa wajen yankin shanu nan yana da kyau a ce wato an kare inganta ta ba kamar yadda take a yanzu ba saboda wani lokacin muna samun matsala a ce ba wuta ko kuma inji ya tsaya za a ga ana samun jinkiri wajen samun naman ya iso kasuwa da wuri bai iso kasuwa da wuri amma ko shi ma wannan ba ko da yaushe bane amma muna kiran dai gwamnati ta kare himmatawa ta ga wani wani abu akai
wani tallafi kuke bukata ga gwamnatin kasar Kamaru domin sake inganta harkokin ku na wannan
to alhamdulillah yana da kyau a ce sun kara inganta mu da kamar babban ita fatan da kuma wajen aje shanu da kuma su masu kawo shanu a tantance su musamman saboda suna kawo mana shanu idan sun kawo shanu wato sai su ce sai wannan ya kare sannan wani ya kawo to shi sa shanun wani gaske ne su na tsada saboda gwamnati ta samu na ido akan wannan mutane su falake saboda su dinga sauƙawa saboda mu ma mu samu sauki a wajen sayarwa ma jama'a
ba ma bukatar wani tallafi na ƙara hannun jari a wannan a wajen da kuke sana'a
ma wannan ya samu ka alhamdulillah muna bukata ka saboda ba wanda zai ce bare ki taimako ba muna neman taimako kuma irin wannan don haka ƙara mana kamar hannun jari muna saya da kudin mu musiya to wannan alhamdulillah za a samu ci gaba da wanda yake ba za a samu wani damuwa
ina tada wani magidanci ne
mai suna Muhammad Ibn Umar wanda yake sayan kayayyakin masarufi a kasuwa. Barka da zuwa.
Barka da yamma.
Da fatan kana lafiya.
Alhamdulillah.
Na ganka cikin kasuwa tun mutsu kana da sayayya na kayayyakin masarufi shin ya farashin yake ne?
So gaskiya farashin gaskiya yayi mana kamar ridiwa saboda abun da muke saya a cikin farashin mai rahusa gaskiya muna samun shi a farashuka masu tsada gaskiya wanda gaskiya mun bi mana ba.
To yanzu menene fatanka da wannan wadannan yan kasuwa su suna kuka cewar gwamnati na tsawala musu wajen biyan haraji da kuma kudin kwastam ga cewon shine sa abubuwan suka yi tashin goron zabi ba?
Eto da gaske idan aka da barawo a ganin bishawu suna da gaskiya wajen ƙara farashin saboda gaskiya mun ma a nan ƙasar Kamaru kwastam gaskiya suna takurawa yan kasuwa da yawa saboda haka ni gaskiya ina fata gwamnatin Kamaru ta sassauta wasu harajin da suke suna mutane ko kuma taksashin biyan kudin kwastam.
To yanzu idan kai ta kai bayani akan kudin kwastam to ya kake ganin wannan tsadan da kayayyakin masarufi ke ko kuma kayayyakin da ake amfani da su yau da kullum ba ga ya biyo bayan irin kulle boda da kasar Najeriya ta yi ba wargi da shafi kasar Kamaru?
Da gaske rufe bodocin da aka yi shi ma na da matsala a kai saboda idan dai aka ce ba kayan kasuwa da yake shigowa kasa dole wadan wanda suke da shi saboda suna da wani tsari ne da suke wanda suka fara dauka suka aje idan kuma aka ce an samu matsala za su fito da suka aje ne saboda kayan bai shigowa za su ci wanda suka aje ne su musaba kuma nan farashi zai hawa to ba kowa ne yake da kayan kasuwa ba.
Menene fatanka ga yan kasuwa da kuma gwamnatin kasar ta Kamaru?
Fatana ga yan kasuwa da gwamnatin Kamaru musamman ma gwamnatin Kamaru su samu dai a dan haraji su kan haraji da kuma a taimaka bude bodojin wanda zai ba wa yan kasuwa damar shigowa da kan kasuwa mu ma ba mu damar saya cikin farashi mai rahusa.
Madalla mu gode. To jama'a masu sauraron mu mun kawo karshen wannan shiri na kasuwa akai miki dole wanda gidan radio na Hausa Washington DC suka dauki nauyin kawo muku Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Kasuwa akai miki dole kasuwa kasuwa a kasashen ya take kasuwa a kasar mu.
Jama'a kada a shahafa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi.
Jama'a barkamu da warhaka. Ina son wannan lokaci da yi magana akan zumunta. Ayar Allah ta ce muna zumunta da junanmu. Wato in akwai rayuwa, in akwai jin daɗi, in akwai alheri wanda yake tsakanin ɗan adam da Allah shi ne zumunci. A zaman radda za a zama gidan rahama, gidan gobe, gidan hutawa, abin da ya zama da mahimmanci duka shi ne zumunci. To aya take idan ba ka yi zumunci tare da ɗan uwanka wanda kake gani ba, ba yadda za a kai zumunci tare da Allah mahalicci wanda ba ka ganinsa. Inda zumunci zai fara ne tsakaninmu da ni, mu da ƴan uwanmu, ni da kai, kai da wancan. Wato bai a rayuwa bai inda muke ko tare da wa muke ko tare da wa zamu, ba abin da ya fi muhimmanci ga gaban Allah mahalicci kamar a zauna cikin salama, a zauna cikin zumunci. Idan ana zumunci da Allah ya zama wajibi ne a zumunci da ɗan uwa. In ana zumunci da ɗan uwa ana so a zumunci da ɗan uwa mutum sai ya zama an nufi a zumunci da mahalicci kenan. Wato wannan kalma zumunci ta shafi zaman duniya, ta shafi yadda aka gama zaman duniya, ta shafi zama tsakanin mutum da ɗan uwansa mutum, ta shafi zama tsakanin mutum da mahaliccinsa. To ɗan uwa na Allah madaukakin sarki abin da ya ban mana a duk wanda ya fi daraja shi ne zumunci. Tun daga zaman duniya har ya zuwa ranar da za a koma makoma, abin da yake da muhimmanci shi ne zumunci. Zumunci ya shafi dukkan rayuwa. To don haka ina son faɗi mana ƴan uwana abin da Allah yake so mahaliccinmu shi ne zumunci.
Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Yau Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a cikin wani shirin na lafiya uwar jiki wanda ke kawo muku bayanai akan batutuwa da suka danganci kiwon lafiya. Kamar kullun ni ce Aisha Tusli. A cikin wannan shirin za ku ji yadda ya kamata mu kula da yara ƙanana a lokacin sanyi. Sanyi irin namu na ƙasashen Afirka da muke fuskantar barazanar kwararowar hamada. Wakiliyar murya Amurka Tamar Abari ta jiyo mana daga bakin likitan yara Dr. Tambari Muhammad Bari Dauda dake babban asibiti a birnin Zindar.
Doktor, a wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na tsananin sanyi ga iska ga kura, kamar waɗanne irin cututtuka ne na yara aka fi cin karo da su?
Kun san yanzu da yake ga sanyi ga kura ga canjin yanayi da yake iya zo ya koma, yawanci duka cutan da an kai samu wajen yara cuta ne wanda ya shahi majina, haka majina tun daga hanci har ga makogoro har ya shahi huhu ko yojin iska na huhu, duka wa'annan sanyi yana iya don ga kura ya zo ya cutar da yara. Kuma irin wanga canji na yanayi na sanyi da kura yana iya kawo tashin kamar cutar huka hakan, tunda a lokacin sanyi wannan iskan na sanyi yana sa kamar yoji na iska na huhu su ƙara matsewa na lumfashi, in sun ka ƙara matsewa shi ne yake sa asim sai ya tashi yaro yana da matsala lumfashi. Banda wannan duka cututi da ya shahi huhu, ya shahi makogoro, ya shahi kamar koka, sanyi yana iya haddasa tashin kamar emasi, suma ɗan emasi kamar ciwon kashi yana iya tsananta ya yi kamari, kuma duka wani abin da ya shahi amasanin kashi duka yana iya ya samu tashi a lokacin wannan canji na yanayi. Halma abin da ya shahi cuta ta wajen ido hakan ga wannan iskan wanda yake zuwa na yana iya kawo yawan cutocin ciwon ido, wani ruwan hanci da wani makoshi ya kumbura yaro ya gaza samu lumfashi yana gurnani hakan ga wajen kwana da abin ga duka wannan abubuwa suna iya su samu da tari da wani ciwon kunne da duka sanyi da kura da wasu abubuwa duk suna iya haddasa su.
Yaran kamar masu shekaru nawa ne irin wannan matsaloli yahi kamawa?
Kamar cikin yaran ya zan kashi-kashi ne, kamar daga haihuwa zuwa wata shida, daga wata shida zuwa ƙasa ga shekara biyar, kuma da abin da yi shekara biyar. To yaran da dai sun kahi matsala kamar daga haihuwa ne zuwa ƙasa ga shekara biyar, kuma daga wata shida abin da ya zan ƙasa ga shekara biyar, saboda daga wata shida kamar kare da yaro yake samu ta wajen nonon uwarshi bisa ga cutoci ya rage, kenan a wannan lokaci duka wani ciwo hakan ga yana iya yahi samun yaro. Wa'annan yara su sun yi samun wannan matsala bisa ga wannan cuta, saboda a wannan lokacin kare da suke samu ta hanyar nono na uwarsu ya rage, kuma duka wasu an yaye su, wasu ba a yaye su ba, suna dan sha amma ba kwarai ba, kuma wajen abinci an samu canji na yanayin abinci, kenan garkuwar jiki ta samu dan raguwa kadan. To wannan yaran sun yi matsalar kamuwa da wannan cuta, ko da yake cuta ce wadda tana iya ta shahi yaro tun daga haihuwa mutana.
Akan gani wani lokaci kamar yara yan jarirai daga an aihe su da kamar wata mura haka kirji ya rike, hanci ba sa iya lumfashi, makogoro ya rike, kamar menene ke kawo wannan matsala?
To shi wajen harka yara kankana kun san ya danganta ma ga wurin da an ka haye su hakan ga ya kamata a ɗauki mataki inda ma za a haihuwa, inda za a haihuwa ya kamata a ce wannan gidan wuri ne mai dan gumi-gumi, kamar kuma an rihe fenestir, an rihe tagogi, an tsaye da fanka, an tsaye da climatizer, kuma su kankansu yaran kamar da an haihu su an sa wasu raga an goge musu jikinsu kuma an rihe su an sa su a nono. Su wannan jariran kamata yi ma rana ta fara har ta biyu kalma amma musu wani wanka kwa, ya kamata a bar tsumbula su cikin wannan ruwan. Tuko ko da ruwan zahi ne, ya kamata kamar awa 24 hakan ga bai kamata ba ma a musu wanka, ko a sa su su yi gumin jikin wasu a rihe su da kyau. Kuma bayan ma awa 24 kwa, kamar ruwan da ya kamata a musu wanka ba ruwan zahi ba ne haka ya kamata a musu wanka, ruwa ne hakan ga ake cewa masu gumi wanda ba su cuta ma jiki, saboda shi ma zahin kwarai zuwa sanyin kwarai wata matsala ne ga yaro, tunda yaro kwalwashi ba ta da karhin ta ɗauki zahi kwarai ko ta ɗauki sanyi kwarai. Shi ne yake sa ku ga wasu yaran nan kamar suna da matsalar lumwashi da an haihe su. Kuma ya danganta da haihuwa ita kankanta, tunda in an yi haihuwa cikin matsala yaro shi kankanshi yana iya samu matsalar lumwashi, saboda kwalwashi ba ta sheda ba da kyau ta samu iska mai kyau. Kuma babban rishin mataki da yake iya haddasa irin wannan abin, kamar yaro ya kamata da an haihe shi cikin awar da an kaihe shi, ya kamata an sa shi ga nonon uwashi kuma ya sha nono tsantsa, sai a ce a bari sai an wanke nono, koko sai an ba yaro nonon wata akuya can ko na wata saniya, yakin nan daga baya a ce a sa shi nono. Yaro da an haihe shi a aza shi bisa kirjin uwashi, gumin nan na uwashi ya gamu da gumin jikin shi, kuma bakin shi ya zan kusa ga hantsa uwashi, kenan ya kama nono ya sha wannan, shine zai sa wannan dakashin na warin ya samu karhin jiki kuma ya samu raguwar cuta. In bai sha dakashin nan na warin ba, akwai matsala, tunda cikin wannan dakashin na warin kamar rigakafi ne ga wasu cutoci da yawa.
Wani irin magani ne ya kamata amma yaro idan ya kamu da kamar irin wannan mural mai karfi ko rikewar kirji ko kuma wani toshewar hanci ko makogoro da sauransu?
Kamar mu yi da kai ga maganin da za a mishi, babban illar sanyi yana iya ya soki huhu ya ja ruwa. In huhu ya ja ruwa kenan babu lumwashi, tunda iskan nan cikin huhu ake samun shi ya zo ya wadaci jini ya wadaci jiki, kenan yaro yana iya sukewa. In ka dauko ta wajen mashiga iska ce ko hanci ko wani abu, in hanci ya done ko wani makogoro ya cushe, shi ma yana iya sa yaro ya rasa samun lumwashi na kwarai, ya samu iska na kwarai, shi ma yana iya ya halaka yaro. Kamar wannan cutar wakakwa, shi ma injiyoyin na iska na huhu sun kamace, yana iya sa yaro ya rasa samun iska haihuwar na abin ya kashe shi. Yanzu matakin nan da za a iya doka na a kare da irin wannan cututtuka, a sa yaro a nono, a rihe shi da kyau, a daina wannan wankan da ake yi, sai a ce in ba a sa yaro ba cikin ruwan zahi ba ya karhin jiki, ka rihe yaranka da kyau, ka sa mishi kayan jiki da kyau lokacin da za ka mishi wanka. Bai kamata ba yaro tun da sai ka tsumbula shi cikin ruwan sanyi, ko ka bari har marice ya makara iska ya fara buga kuma ka je wa yaro cikin ruwa.
A gaida Tamar da wannan bincike, ina fata idan kunne ya ji jiki ya tsira. A tara mako na gaba don sauraron wani shirin. A madadin Julie Levers Gresham, ni ke Aisha Tisle, mu kasance cikin koshin lafiya.
Amin.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
VOA Africa a Niamey akan